haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hukumar zabe mai zaman kanta a jamhuriyar Niger ta Senyi ta rarraba kayayyakin zabe a duk wuraren da za a gudanar da zabe a yau Lahadi. Hukumar ta kuma dauki matakai don kaucewa kurakurai da aka ci karo da su a zabukan kasar da suka gabata. Wakiliyarmu Adama Garam Tamar Abari ta aiko mana da wannan rahoto.
Yayin da aski ya zo gaban goshi tuni hukumar zabe mai zaman kanta tana da magaran ta sanya kayan zabe a inda dukkan za a yi zabe. Kamar yadda shugaban Seni tana jaha da magaran Shehu Musa ya bayyana.
Duk kayan aiki da ya kamata a yi muhallu da su cikin wannan zaben an tura su cikin kowace komin. Kowace komin ta tabbatar mamu da sun samu kaya har da biletan komi da komi an tura musu. Kuma mun kara musu darasi bisa kan yadda ake shirye zabe. Abin da ya sa muka yi shi saboda ɗan kurakuran da muka gani wancan kana saboda a gyara su zaben ya ƙara kyau ya hikawo wancan wanda muka ga wuce. Kuma duk wani bukatocin su wanda ya kamata a kai musu a gyara musu saboda su yi zaben da kyau kudaden da ya kamata an turo mu kuma kowa mun bashi kudin shi.
Zaben kananan hukumomi an samu kurakurai a wurare da dama. Hakan ta sa a yanzu haka aka dauki dukkan matakan da suka dace don kauce ma dukkan wata matsala.
Yanzu lokacin da muke suna nan suna binciken kayan da aka kai musu su diba su gani abinda babu su fada mamu a tura musu kuma za su ba member da biro da wata horo. Suma su kwatanta musu ɗan kurakuran da aka gani can a gyara su. An samu kurakurai wajen in ka yi zaɓe in ka sa ta dawa ƙarama ita ce ake sawa ba babbar ta dawa ba. In ka sa babbar ta dawa ba na ake kenan dole ne a kwatanta musu ƙaramar ta dawa ake dawa hannu ciki a sa ciki kuma cikin ɗan hilin duk inda ka sa zaɓen ka yayi. In ka aza bisa kan hoto in ka aza kusa zaɓen ka yayi abinda ba a so ka hita cikin hilin ka aza ko kuma ka yi azawa da ba a iya ganewa kama zaɓe.
Kasancewar cutar coronavirus ta shigo cikin duniya. Shugaban na hukumar zabe wato Seni yayi kira kamar haka.
Kullum muna kira muna cewa ka amince da corona nan akwai ta har yanzu akwai ta kuma kowa ya ga bannan da take. Muna kira mutane a kiyaye zabe abu ne wanda ke kawo cunkoso da yawa. Wannan cunkoso ai kokari a tsare matakan da gwamnati ta ce ai a bi su ya kamata a bi su saboda mu kare lafiyar jama'an.
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Tamar Abari. A jiya Asabar shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da yin fatali da suka ga tallafin annobar coronavirus da kuma kudaden gudanar da gwamnati batun da ya cikakke tun a farkon wannan mako. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Asabar yana mai cewa ina so in baiwa mutane mu masu daraja $2,000 amma ba $600 da baya isa komai ba wanda yanzu yake cikin kudirin da ake so na sanya hannu a kai. Yan jam'iyyar Sata Republican suna kallon bada kudade masu tsokan ba abu ne da zai yiwu ba. Matsayar da yan Democrats suka nace a kai a bada $2,000 a baya. Zababben shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Trump da ya sanya hannu a kan kudirin na yanzu na $600. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani sakon bidiyo cewa annobar coronavirus ba ita ce annoba ta ƙarshe ko kuma cuta mai yaɗo ta ƙarshe ba. Ya ce wannan gaskiya ce a cikin rayuwar ɗan adam. Dole ne duniya ta ɗauki darasi daga COVID-19 kana ta bambance tsakanin kiwon lafiyar ɗan adam da na dabbobi da na halittun duniya, in ji Tedros a wani jawabinsa na farko na zagayowar ranar shirin tunkarar cututtuka masu yaɗo ta ƙasa da ƙasa. Tedros ya ce kowace ƙasa na buƙatar ta zuba jari a cikin abin da ya kira samar da kayayyakin kiwon lafiya, lamarin da zai ba da damar kaucewa da gano da kuma rage faruwar duk buƙatun gaggawa. A ƙarshe, cutar COVID-19 ta kunno kai a cikin gidajen yarin kasar Belarus da ke cike mai kirda mutane da suka yi zanga-zangar kin jinin shugaban kasar mai mulkin Daniya, kana wasu masu zanga-zangar da suka kamu da coronavirus sun cece hukumomi da yin watsi da aiki su kuma suka bari cutar ta ƙara ta'azzara. Masu fafutuka da suka tattauna da kamfanin dillancin labarai Associated Press bayan an sake su. Sun ce gidajen yari ya batse da mutane babu isasshen iska, babu abubuwan rayuwa, kana babu magani. Castos Lestaki, mai shekaru 35 a duniya, ya zargi gwamnati da baiwa cutar damar yaduwa cikin gaggawa a gidajen yari saboda bambancin siyasa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Sauraronmu assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan makon za mu ci gaba ne da duba batun yanayin dangantakar aiki tsakanin hukumomi da ma'aikatan yada labarai ko gidan jaridu. Wanda a makon da ya gabata muka leƙa jamhuriyar Niger. A wannan makon wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da Malam Bashir Muhammad Bashir, ɗaya daga cikin gogaggen ƴan jaridun Najeriya da ke jihar Kano. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani.
Wannan tattaunawa ta bazata da kakanni akan alaƙar ƴan jarida da jami'an tsaro ko kuma hukumomin tsaro. Wai wannan alaƙar da ake ta magana kullum waya take ne?
Wato alaƙa ce wadda ta dade tana kasancewa da mai aikin jarida da jami'in tsaro ta wani fanni ka ce musu dan juma ne da dan jummai. Abin da yasa suka zama dan juma da dan jummai saboda kowanne al'umma yake wa aiki abin da ake kira public service, kuma kowanne al'umma tana amfana tana karuwa da aikinsa. Shi dan jarida kaman wani hijabi ne ko kuma wani mahadi ne tsakaninsa da mahukunta. Duk kasar da babu ƴan jarida babu cikaka. Kullu nakan tuna maganar Thomas Jefferson, shugaban America na uku, a inda yake cewa kasa kowace irin kasa ce a duniya za ta iya tabbatar da ƴan jaridu ba masu mulki, amma inji Jefferson ba za ta tabbata da masu mulki ba ƴan jarida ba. Wannan yana nuna cewa ƴan jarida ba kashin yadawa bane a tafiya irin ta sanan kowane irin mulki a kowace irin kasa a fadin duniya. Duba da irin rawar da suke takawa wajen karbo sako daga al'umma su danganta shi ga mahukunta, su kuma karbo sako daga mahukunta su danganta shi da al'umma, shi yasa su kodo shi a tsakiya suke.
Baya ga waccan alaka ta yi wa al'umma aiki, menene kuma haɗin jami'an tsaro da su ƴan jarida?
To idan ka duba zaka ga jami'an tsaro da su da ƴan jarida kamar yadda nake ce maka dan juma ne da dan jummai. Su jami'an tsaro kamar yadda tsarin mulki na ƙasa ya tanada, su ne alhakin kula da lafiya da rayukan al'umma ya rataya a wuyansu. Su kuma waɗannan su ne waɗanda suke sanar da al'umma abubuwan da mahukunta masu mulki suke a kowace irin siga ta mulki, musamman a mulki na demokradiya. Kuma kodo na lokaci za ka gansa tare a wajen aiki. Duk inda ka ga jami'in tsaro za ka ga ɗan jarida, musamman a tarurruka waɗanda ake yi domin al'umma wanda masu mulki suke wato kusan gaya wa al'umma irin abubuwan da suke baje kolin su. To ba inda za ka ga ɗan jarida ba ka ga jami'in tsaro ba, kuma duk inda ka ga jami'in tsaro za ka ga ɗan jarida. Ka faɗa da ka faɗa suke aiki a lokaci guda.
Ko ko fage yaki da mun yake ƴan jarida. sa'ada wani jikon mu zan fita lashin gari masu hasko jin rada
ka fara ya share na wace ni mai wanda ya zamo dan jarida
mun nufa ta aikin nan wayar da kai an ka samu jarida mun nufa ta aiki don kawarware su kwanda jin rada
ka fara ya share na wace ni mai wanda ya zamo
din da wannan alaka da ka fara ta dan jumma da dan jummai amma kullum baka rasa takaddama tsakanin bangalorin nan biyu wai me yake sababa ta ne
wato abin da yake kawo su jami'an tsaro kudu shi da yan jarida ake kofsa kuma galibi mu anan kasashen mu masu tasowa zaka ga irin waɗannan rigingimu suna hada yan jarida da jami'an tsaro amma kuma wasu lokuta zaka ga ko a jami'an tsaron zaka ga waɗanda suka kai matsayi na koli ma'ana masu manyan makamai su suka fi gane darajar dan jarida zaka ga misali duk lokacin da aka ce an yi sa to kasa katsi tsakanin dan jarida za a ga jami'in tsaron da akai wata samu wannan matsala da shi za a ga mai karamin makami ne saboda mai babban makami ya samu irin wayewa ta ilimi mai zurfi ya san kaule da badi na irin hudda kuma ya san muhimmanci na yan jarida wanda zaka ga galibi a kowane irin yanayi ko a mataki na jiha ko a mataki na tarayya duk lokacin da aka ce an kawo sabon commissioner yan sanda misali ko sabon director na DSS misali ko sabon wani jami'in tsaro dai wanda aka bashi alhaki rike wata ja a matakin sa na farko zaka ga yan jarida su yake fara nema kuma duk lokacin da ya kira yan jarida bayanin da yake wa duniya shine duk wani aiki na da zan yi ba zai taba inganta ba ayi wa al'umma aiki na ba tare da na samu haɗin kanku ba misali zaka ga idan aka kawo sabon commissioner yan sanda ya zo da wato azama ta yin aiki a duk lokacin da aka ce an danke masu laifuka daban-daban kama ga waɗanda ake zargi sun aikata fashi da makami kama da wanda ake zargi sun aikata irin laifin satar mutane kama da wanda ake zargi sun aikata abin da ake kira damfara wanda mu muke cewa 419 kama da waɗanda ake zargi sun tada hankalin al'umma a mataki iri-iri zaka ga irin wannan yanayi shi jami'in ɗan sandan da aka kawo zai kula da wannan jiha ya kira yan jarida ya baje kolin hulun waɗannan masu laifin da kuma irin abubuwan da aka same su da shi a hannu kamar irin makamai da dukkan wasu abubuwa na ta'annaci da za su yi wa al'umma to kaga anan idan su yan jarida ba su ba da haɗin kai ba ba su kuma yi tallar wannan kwazon da shi jami'in yan sandan yake yi ba to duniya ba za ta sani yayi ba waɗanda suka naɗa shi ma ba za su san yayi ba to kaga anan gurin ɗan jarida ya zame wa jami'in tsaro dole
to amma duk da wannan dolan zaka ga yan jaridar ka wato suna kokawa da yadda su jami'an tsaron suke zame musu wani yanayi na koka dangaren bakin tulu zaka kira ko kuma mayar da hannun agogo baya wajen gudanar da aikin su ko da shike ka ce kananan jami'ai ne ke yin wannan
su suka fi yin haka wani lokaci koda zaka ga cewa akwai wani mai babban mukami wanda zaka gani wani lokaci idan aka ce an yi wa dan jarida duka ko an kwace wa dan jarida kayan aikin sa walau na'urar sa ta daukar hoto walau na'urar sa wanda yake daukar magana mai wanda yake daukar murya zaka ga wasu lokutan idan dan jarida ya zo ba da labarin irin takeici da abubuwan da suka faru da shi zai ce ga wani mai mukami ne wani babban hamsa mai mukami kaza shi ya ba da umarni ga yaran sa suka dira masa suka cin masa mutunci wannan din ma ana samu amma karshe idan aka dauki abin a matsayin kungiya zaka ga manyan ne suke ba yan jaridar hakuri kan abin da ya faru a can ba duba da sanin cewa idan dangantaka ta dore a haka to su suka fi kowa hango illar baci lalacewar dangantaka tsakanin su a matsayin su na jami'an tsaro da suke wa al'umma aiki da su kuma yan jaridar da su ma al'umma suke wa aiki
wai ita wannan alaka a tsari na ci gaba da kuma tsari na limana yaya kamata ta zama ne
abin da ya kamata kowanne ya kalli kowa a matsayin da ake ce musu wato abokan ci gaba lokaci guda su haɗa kafaɗa da kafaɗa ƙarfi da ƙarfi domin kowanne ya ga ya tabbatar da ya kai bantansa akan irin haƙƙin da tsarin mulki kowannensu a cikin guda biyu akwai inda tsarin mulki ya masa matsugunni akan cewa yana da wata dama wadda ta bashi dukkan wani irin iko da zai gabatar da aikinsa a matsayinsa na wanda yake faɗakar da al'umma da nishaɗantar da su da ilmantar da su da kuma gaya musu abubuwan da suke faruwa tsakanin mahukunta da su kansu talakoci kasa.
Masu sauraron mu a nan shirin dandalin ɗan jarida na wannan makon zai da sa'aya. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ci gaban hirar. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin Muhammad Ibrahim Kori, ni Zahra Aminu Fahi ke cewa ku huta lafiya.
A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wannan lokaci da muke ci gaba da baku muhawara akan siyasar Jamhuriyar Niger. Sulaiman Muni Barma ne ke fatan kun waye gari lafiya. Muhimmancin babban zaben da kasar ta Niger ta fara gudanarwa a ƙarshen makon jiya yasa hankalin ƴan kasar mazauna kasashen waje ya karkata kacokan akan dambarwar siyasar da ake fuskanta a yanzu haka. Kamar yadda ƴan Niger na cikin gida suka zuba ido su ga yadda za ta kaya a wannan fafatawa, haka ake ci gaba da tafka muhawara a tsakanin ƴan adawa da masu mulki mazauna kasashen waje, duk kuwa da cewa ba za su samu damar kada ƙuri'a a wannan karan ba sakamakon annobar corona da ta addabi duniya. Shirin tsaka mai wuya na wannan mako na dauke da wata muhawara da Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya a ofishin muryar Amurka na birnin tarayya Abuja.
Jama'a barkanku da shigowa wannan zauri na musamman na sashen Hausa na muryar Amurka a cikin wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya wanda za mu tattauna ne da al'ummar Niger mazauna Najeriya, ciki ko har da wanda yake marawa gwamnatin Niger baya wanda shine ma shugaban matasa na Najeriya na jam'iyyar PNDS tarayya. Sannan muna tare da shi Abubakar na mata wanda shine sakataren yan jam'iyyar Lumana a nan Najeriya. Me za ka ci wani shiri kuka yi wa wannan zaben yanzu?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Aminu Nasiru Bakari, kuma ina gode ma BOA da suka gaje mu don mu zo mu faɗi ra'ayinmu da ganinmu akan siyasar Niger. Na farko zan ce muna da furen wajen guda hudu wanda suka ba da haɗin kai na ɓangaren adawa don su kada wannan gwamnatin azzaluma.
Me kake nufi da zayyana gwamnatin PNDS da azzaluma?
Abun da sa nace zalunci a ciki shine handaman kudaden mutane da suke kashewa ba a daidai ba, saboda gwamnati tana tafiya akan turba na demokratiya. Shi yasa komai ya zama kamar cikin kwalba ne, duk abun da yake ciki ya kamata kowa na gani. To su suna abubuwan nasu kuma a rufe, ba sa bar mutane suna gani. Sai in Allah ya tona musu asiri kowa ya gani kuma sai su kame nasu kuma ko ya yi laifi sai su sashi a hammata su boye, alhali kuma ya yi laifi amma dan adawa ko tari yayi sai an ce a kamo su a nemo su. Yanzu haka akwai mutanen mu kusan guda hudu are, akwai biyu wanda sama da shekara hudu suna aje, akwai Saidu Bakari, akwai Mala Ari, duk suna aje saboda siyasa. To ire-iren laifin da ake sun aikata kuma akwai wayanda suka aikata wayannan wanda ya linka nasu so dubu ma suna nan suna yawo suna kwana a gidajensu ba abun da ya shafe su saboda suna cikin wancan gwamnatin.
Azan ji Sani Usman, na san na ga kanka yana motsi dan an ce ko PNDS kamar yadda shi Abubakar na mata ya faɗa cewa gwamnatin ku azzaluma ce faɗa wani mutum da kuma
na farko dai wannan ya faɗa ra'ayinsa sakamakon cewar dama shi ya aka cewa mutum na adawa duk abin da ya dama zai dauko na rabin siyasa shi in bani dama shi in bani shi, da haka wannan ra'ayinsa ne faɗa ba gaskiya ba ne. Ba na tunanin cewar gwamnatin Muhammad Isu tana bayan da nan dama, saboda dama ya kamata ce duk wanda ya laifi a cikin ƙasa a kama shi. To kuma in yake tunanin cewa lallai mutanen sun aikata laifi ne dalilin da suka iya sa gwamnati ta kama su kenan.
Abubakar Kaji,
to a je cikin ƙasa a tambayi ƙasa mana su wa suka fi kowa laifi yanzu? Ƴan adawa me suke yi? Ba abun da ƴan adawa suke yi tunda duk makamai manya-manya duk mutanen su ne. Kamar Niger ƙasa wanda ake tunanin tana da mutum miliyan 20 ko da ƴan diko ma, ashe mutane wanda suke jikinka su kadai ne zaka bar su ji dadi su sakata su wala? ai ba shi haka da muka ciya ba
Alhaji Sani Usman fada mana tun da kai inda yana so ta ci gaba da mulki menene da wani sako za ku shiga campaign din nan na bana
ita alhamdulillah sako da za mu shiga da shi din campaign din bana yan kasa dai na farko da sun gani a kasa sun gani irin da rawar da shugaban ISO ya taka a Niger kuma da yardar Allah insha Allah wanda muke sahihaje shi Bazum Muhammad zai ci gaba dora inda shugaban ISO ya aje da yardar Allah insha Allah
to ba bari kuma wajen Abubakar da mata shi Abdullahi Sani Usman da yanda zai ace an gani a kasa tun da an gani a kasa ko me zaku
wahala mun ganta da kai duk Niger an san tun din ka bi hanya yanzu in ka tashi daga Yamai zaka je Gaya wahala da iya wahala sai ka ganta in ka tashi a Agadez zaka zo Tawa wahala iya wahala sai ka gani ka tashi daga Agadez ka shiga Arlit haka nan kenan mun gani wahala mun ganta cewa suna da dan takara tun kwanakin baya da nagi mai girma Sani Jibo yayi wannan kongre nasu gaba ɗaya su rikice yanzu ko kowa za a yi nadan nan da suka so su yi wane karbo min mulki in ka bani zan rike shekara 10 in na sarka zan baka kai ma ka rike shekara 10 ka zo ka ba dana shi ma yayi shekara 10 haka nan kullun nan ba za a yi ta a Niger ba Niger kasa ce wanda Allah ubangiji mata albarka tana da mazaje mata da maza masu kokari wanda suka san siyasa kuma in Allah da zamu musu blocking zamu musu get ba za su yi tsallaka ba mulkin tarayya shekara wannan na Isufu an gode ya gama shi kenan amma ba maganan tarayya kuma da 2021 zuwa sama ba maganan tarayya an wuce wannan wurin sai wata sabon jam'iyya kuma za ta zo ta kafa tarihi naka kuma jam'iyya ce Lumana ta sunan Sani Muhammad insha Allah
Alhaji Sani Usman an ce kun shi Abubakar na mata ya ce kun kirkita tun lokacin da Sani Jibo ya fito shin da gaske ko rikicin ne ko kuma nan malaka ce yana dawa ne
shi wannan ya fada ra'ayin sa ne to shi na magana Sani Jibo da yake magana wannan lalle Sani Jibo shi ya zabe ya ce zabe haka ne tabbas amma ban da haka ba su wala ba ciki kuma a yanzu harkar siyasa insha Allah ba za a ba san mijito ba sai ne ta kare insha Allah in lokaci na dan nan ina da zafin
menene shi yasa Bazum Muhammad din kuke ganin cewa dan takara ne wanda zai samu karbuwa a dukkan yankunan yankunan Niger
alhamdulillah Bazum birnin da kauye ya samu karbuwa a Niger fatan muke yi Allah ya kai mu lokaci
wadake Alhaji Sani da yake wasu kil bangaren gwamnati kike shi yasa in kalmomin ka kadan ne ba sa yawa bari mu sake koma wajen shi Abubakar na mata ya faɗa mana ga dai dan takarar an san irin yanayin karfin gwamnati da tasirin ta a wajen zabe ana yin shekaru da dama Muhammad Isufu ya hau mulki bayan shi baya ita takara sau da dama kafin Allah ya bashi wannan ya nuna yana iya yi ba komai zai iya faruwa kenan a wannan zaben to inda za ta iya sarcewa ko kuma yan adawa za su iya yi wani abu a duk matsalolin Afirka idan shugabanni suka hau ko kuma yace jam'iyya mai mulki a ƙasa yana da wuya ake iya kwace mulki a hannunta
yana da wuya cikin wasu ƙasashe inda adawar nasu bai ƙarfi kamar Niger amma Niger alhamdulillah muna da jagoran adawa wanda namiji ne jajirce a kan kafan shi yake tsaye kuma ya san yadda za a yi takil mutum ya faɗi kuma mun gwada musu ba so A ba so B ba kenan maganar su wuce su zarce ba magana yadda ne faɗa na farkon nan nashe maka tarayya bakin mulkin ta wannan lokaci ne kuma haka ne saboda me Niger dole jam'iyyun nan da yawa suke suna nan kuma kowa yanzu ya daje ce zai nemi shugabancin kasa an zuba dawakai an je na farko an ga kai biyu da suka zo sannan mu san ina za a kama wa za a kama ma amma maganar tarayyan nan ita in ba kyal ba sai mun same ta wajen 10
Sani Usman kaga irin kaji ko irin bayanan da ake faɗa game da ku cewa watakila taku ta kare wannan karan jamhuriyar Niger wata sabuwar jam'iyya za a sake samu za a yi sabon lali
azubu kamar yadda nake gama ina duk wannan maganganu da yake yi na maganar cewar tarayya ta tagare lokacin nake jira insha Allah kuma mun sani shugaba Isu ya gina Niger a yanzu haka yannan kuma muna son magajin sa da yarda Allah inda aje zai cika da gina Niger kuma abin da ke kara ga ma cewar ƴan ƙasa a Niger sun san cewar irin halin da Isu ya sami Niger kuma irin halin da ya kai Niger yanzu a ciki kaga sai mu ce alhamdulillah mu Allah godiya
to wadalla masu sauraro nan zamu dakatar da shirin tsaka mai wuya a wannan mako yanzu a madadin Nasiru Adamu Elikaya da bakin mu Alhaji Sani Usman na PNDS tarayya da Abubakar na mata na model mana dukkan su ƴan Nijar masauna tarayyar Najeriya sai jagoran shirin Aliyu Mustafa Sokoto ni Sulemu Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku sai anjima
Wadannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri